那个美味啊，
是爱因特比瓦特蒙库鲁苏金吉林马东帕罗埃纳卡布瓦西里西里，古马埃里瓦马，因特比瓦索兰德乌西斯蒙帕索，他们因萨克托斯兰帕拉苏鲍奇的索兰斯，古马达阿米奇阿盖丘瓦，连着卡瓦阿西蒂瓦坦森的托金内西纽马皮达，
是为。Problem in present problem in Syria as it grew and sent into the sea. She may be bad as I got any problem then. We come and I'm a bastion.
Not a bottom of the market and send in the whole thing. I'm about Amana, which I mean is covered. This is not the Haiti, Sky, the Michigan, the Haiti.
Yeah,
that's
what you're doing to my creation. Amana's a problem, you're a potato. Don't extend the stage. Like the flower. I can't come in a problem.
Jama'a sannu ku da hutawa barkamu da sadu mu da ku a nan sabon shiri na tsakan mai wuya. A farkon wannan watan na Maris na shinke ciki na shekarar nan ta 2024 ne. Kungiyar yan ta'adda ta Boko Haram ta sace mutane fiye da 400 da suka hada da mata da kananan yara a jihar Borno. Kuma cikin wannan mako ne wani rukuni na yan ta'adda da ake cewa barayin daji ne suka kutsa wata makarantar primary dake garin Kuriga a jihar Kaduna suka yi awon gaba da yara 287 da suka hada da kankananan yara fiye da 100 wanda shekarunsu 12 ne zuwa abin da ya kasa. Kwanaki kalilan bayan wannan na Kaduna, wani rukunin barayin kuma suka je suka yi awon gaba da daliban wata makarantar tsangaya ta musulunci dake Sokoto su 15. Yanzu nan da muke kawo muku wannan shiri a yau, sai ga labarin ya fito cewa wasu sun je sun sake sace mutane 87 a kauyen Kajuru da ke nan jihar Kaduna da har ila yau. Kamfanin jilancin labarun AFI ya ce daga shekarar 2014 zuwa yanzu an sace mutane sun fi 500,000 a Najeriya a sassa daban-daban. Ana cikin wannan ne kuma sai ga shi maganar sake kafa rundunonin 'yan sanda na jiha-jiha ta sake kunna kai. Wannan ta faru ne a watan da ya gabata lokacin da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya gayyato gwamnonin Najeriya suka zauna a Abuja suna magana game da bukatar kafa irin wannan runduna ta 'yan sandan jiha-jiha wanda ba sabuwar magana ba ce, magana ce da aka dade ana yin ta. To amma dai wannan shine karo na farko da aka gwamnatin tarayya musamman ta gayyato gwamnoni a zauna a tattauna bukatar yin wannan abin a aiwatar da shi a ga cewa an kafa rundunonin 'yan sanda na jiha-jiha din, wanda abu ne dake da sabanin ra'ayi tsakanin 'yan Najeriya daban-daban. Kada a manta da cewa Najeriya wacce ke da mutane fiye da miliyan 200 duka 'yan sanda 370,000 kawai take da su, wato kasa dai ga 400,000 da ya kamata su kula da mutanen nan miliyan 200. To daga nan da wannan ne wakilinmu na Abuja Asa Maina Kaina ya je ya gayyato mana wasu kwararren masana game da harkar tsaro a Najeriya. Ina muku maganar tsohon hafsan sojojin jiragen sama na Najeriya, wato retired Air Commodore Ahmed Tijani Babagamawa, wanda shi yana goyon baya a kafa irin wannan runduna ta 'yan sandan Najeriya. To amma tsohon kwamishinan 'yan sandan Abuja retired mataimakin Inspector General na 'yan sandan Najeriya Aliyu Garba yana da bambancin ra'ayi game da wannan, yana ganin kafa 'yan sandan jiha-jiha din nan ba alheri bane. To Hassan, bismillah.
Allah ya rahmanu rahim. Mana yabar kuma da zuwa cikin wannan tattaunawa namu na zata mai wuya. Eh, kuma da baba gamawa, idan zan fara da kai a bayyane ke karar cewar kana goyon bayan kekiro 'yan sandan jihohi, kamar kai menene hujjanka na neman 'yan sandan jihohin nan?
Idan mai sauraro ya kula ya ga abubuwan da ke faruwa a Najeriya, kuma shekarun baya na fara magana akan wannan cewa mafita a yanzu dole ne a kirkiro 'yan sandan jihohi, kuma alhamdulillahi shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu ya gani, ya yi tunani, kuma yanzu ya bada umarni a kan jihohi su je su zauna su fito da tsari yadda za a yi waɗannan 'yan sandan jihohi. Dalilin ko shi ne, yau in ka duba abubuwan da ke faruwa a ƙasar nan, shekara 18 muna fama da waɗannan rashin tsaro da istilafi da wannan masifa da ta samu kasar nan game da shakanin sauro. Kuma in ka duba 'yan sanda da muke da su a yanzu, ka duba yawan da muke da shi a Najeriya, an yi kiyasin cewa muna da mutane wurin miliyan 200, sannan kuma 'yan sandan nan ba su kai zuwa kotuna ba. Kuma bayan haka an bar yan sandan nan ba a taimake su ba, ba ba su kayan aiki ba, ba a kula da lafiyar su ba, ba a kula da ci gaban su ba da sauransu, a ba su dama ma su dauki yan sanda har yanzu a kai a jamaro a dawo haka ake cin. So abubuwa sun haka dole ne a jihohin nan a zauna a yi tunani a kirkiro ne yan sanda jihohi, because shi ne mafita.
An saba wakilin problem din, ni kuma ana ma ba shi bane. Inda har ana son a dubi ajin da idan basira, mu tsaya mu kula. ‘Yan sandan da muke da shi a Najeriya, in dai har kamar yadda shi ɗaya kuma da ya ba da ansa cewa ana da ƙarancin safiya, ana da ƙarancin kayan aiki. Ba duka ko ta ina suke a nan a ƙasar ba. To, in ko za a tsaya a dubi abin nan da kyau, in ce da ake a yi creating waɗannan state police, a ba da chance da za a yi employing more to taru, kuma a ba 'yan sandan da general sandan da ake da su yanzu na kayan aiki da abin yin aiki da yadda da kuma training yadda za su yake, to yi ka nan da ake wannan. Zai so da wannan problem. Rather than a ce za a creatin, yanzu da shi wasu jihohi sun fara creatin, amma a ko problem da yawa kuka ina. Ko me suka ne ce yi, me ake kullawa, har yanzu ba muna cikin problem din.
Eh kuma duba mu gama wa idan muka duba tuntuntuni daman, kamar shi shugaba Bola Ahmed Tinubu yana da wannan muradin na yin 'yan sandan jihohi tun ma yana gwamna. Baka cikin cewa yanzu kamar shi Tinubu yana son ya furta ra'ayin sa kan gwamnatin nan domin a yi wannan ƙasa da jiyoyi?
A'a, ba haka ba ne. Ai, idan ka duba ka gani abubuwan da ke faruwa shi ne, a shugaban ƙasa Ahmed Tinubu ya yi gwamna a Lagos shekara 8, kuma yana da tunani irin wannan sun da ya gwada ya gani lokacin da yake gwamna abubuwa da ya yi da kuma ci gaba da zaman lafiya da aka samu a jihar Lagos. Don haka kuma abin da nake faɗi shi ne, abubuwan nan ni gaba mai ba, yau maganin da muke shekara 18 ake fama da waɗannan 'yan ta'adda da kidnappers, 'yan Boko Haram da sauransu. Kullum ana maganar cewa duk gwamnatin da ta zo a yi ƙoƙari a ɗauki 'yan sanda, a yi ƙoƙari a musu training, har kokari a samun musu bara, har kokari a samun musu asibitoci da makarantu, a gyara albashinsu, a gyara musu bankinsu wanda suka yi ritaya da sauransu. Abin nan ya gagara. Kuma kullum cewa ake in za a musu, in za a musu, to abokai ya kai bango. Kuma gwamnonin nan su kansu sun gani kowa ga uwar bari, kowa ga irin fitinar da ake da shi a jihohinsu da sauransu. Ina tabbatar muku idan aka yi 'yan sandan jihohin nan an ba su amana, mutane ne suka zaɓe su, suna da hakki. Kare musu dukiyoyinsu da rayukansu. Saboda haka dole ne a yi waɗannan 'yan sandan jihohi ba don komai ba, saboda irin halin da muka samu kan mu a yau.
Ba yawwa
to wannan 'yan sandan da
sun kama da wani ayyuka kuma da muna godiya kwarai. Yaji Aliyu Garba, idan na zo gare ka kamar ta kamar mai kai, menene babban abin da suke fargaba da yasa baka gobe a 'yan sandan jihohin nan?
Akwai abubuwa da za su karamin su wannan 'yan sandan jihohi na, kamar yadda na ɗaya ko a state jihohin nan kuɗin ma da za a biya wasu har yanzu na salari nasu da 'yan pension da 'yan gratitude kullum kowa ake ina jihohin da za su samu wannan kudin da za su iya su dangantan waɗannan ƴan sanda na jihohi. Sannan na biyu, abin da ya yi ban so saboda Najeriya muna da different culture tradition languages da zuwa da sunan da yawa ga mu da different political parties duk da suna yau duk wanda ke a bawa balle gole ya ce to ga shi ya samu commissioner a kwanci ne ya zaɓi shi sabin daga dama shi zaɓin da za su zaɓin da za a yi
haka eh kuma to kamar yadda AIG ke bayani yanzu gaskiya ce akwai wannan fargaban daga bangarori da dama cewa idan har aka yi ƴan sandan jihohi so dama ana tawayi ya lafiyar jiwa balle ta yi hauka gwamnonin jihohin nan za su yi kama kariya sosai yadda ya kamata su karya inda ba gaba da sauransu musamman a irin takun sa da suke da yan adawa a jihohinsu ba ka ganin wannan babban hujja ne da ya yi sace an yi fargaban yan sandan jihohin nan.
Eh ai kullum abin da nake faɗi kamar yadda shi babban yana AIG Aliyu ya faɗi kullum ina gaya mutane cewa wannan tsoro da nake ta ji nake ga cewa ko ai gara ma ai wannan abubuwan da yadda yanzu ake ciki ake kashe mutane ake sace mutane an hana mutane zuwa gona ana cikin bala'i ba wanda yake da kwanciyar hankali da kudu da arewa gaba ɗaya kasa tana so ta shiga cikin wani hali kuma yanzu su gwamnoni nan ai kowa kamar yadda na faɗi ai sun ga abubuwa ne da inda suke tsammani ba haka ba amma yanzu sun ga cewa kowa ga uwar gari kowa yana cikin fama da waɗannan ƴan ta'adda da masu sace mutane da rashin lafiya da rashin kwanciyar hankali da kuma mutane ba a barin su ma su je su yi noma su samu abinci yau yana ɗaya daga cikin abubuwan da ƙasar nan ta shiga cikin wannan bala'i na rashin abinci da sauransu saboda haka in muka ci gaba da waɗannan tsoro da nake da shi a zukatun ina tabbatar muku da cewa tofa fitinar da za a shiga kuma waɗannan mutane ba za su dawo su yi abubuwan da ya kamata a can sandan nan ba a tedarin labi saboda shekara da shekaru ake kuka a taimaki mutanen nan a girmama su a ba su welfare ɗinsu a tabbatar an ba su kayan aiki a tabbatar an ɗauki ma'aikata a biya gagara ba gaba ba baya saboda haka kuma ka ga ishin sun wai saboda rashin kuɗi ba za a yi wannan abu ba an mutu nan a yanzu.
Shuwa gaishe kuma da maitu wannan shi ne ɗanɗanon wannan tattaunawa game da bukata ko rashinta na kafa rundunar 'yan sanda ta jiha-jiha a Najeriya sai mun dawo ranar tewu mu zo mu ci gaba da kawo muku wannan ci gaban tattaunawa ko muhawara. Yanzu a madadin su baƙi namu ya kuma da ritaya Ahmed Tijjani Baba Gamawa da kuma tsohon kwamishinan 'yan sandan Abuja Aliyu Garba ni ma Aliyu ne a Mustapha Sokoto a nan Washington DC nake fatan mun bar ku lami lafiya. Thank you.